Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Laraba 6 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a ci gaba da amfana da yaduwar harshen Hausa a kafafen yada labarai. Kungiyar Izala ta kaddamar da wani gidan talabijin. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani jigo cikin jami'an diplomasiyar Amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya gano cewa an ƙi sakar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da Amurka ta ware wa Ukraine. Har sai hukumomin Kiev sun fito bayyana jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimaka wa siyasar shugaba Trump. A wani bitar bahasin da ya bayar a jiya Talata, jakadin Amurka a kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland ya faɗa wa masu binciken na majalisar wakilin Amurka cewa ya gargaɗi wani na hannun daman shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani zama da suka yi a ranar 1 ga watan Satumba a birnin Warsaw, da cewa ba za su samu tallafi daga Amurka ba har sai Ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kwashe makonni da dama ana ta tattaunawa a kai. Sondland, wanda na ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suka ba shugaba Trump gudunmawa a bikin murnar lashe zaɓe a shekarar 2017, na nuni ne da buƙatar da Trump ya gabatar a ƙarshen wani watan Yuli ga shugaba Zelensky yayin wata tattaunawa da suka yi ta wayar ho, inda ya nemi a binciki ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na siyasa, wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter, wanda ya aiki da wani kamfanin gas a Ukraine, da kuma duk wata shaida da za ta nuna cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016, wanda ya ba shi damar ɗarewa karagar mulki. Sai dai 'yan Republican sun tsaya tsayin daka suna ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a wannan bincike da ake yi a kansa. Kevin McCarthy shi ne shugaban 'yan Republican a majalisar wakilan Amurka.
Democrats are trying to impeach the president because they are scared.
Yace 'yan Democrat na kokarin su tsige shugaban ne saboda suna fargabar ba za su iya kada shi a zabe ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na ci gaba da nuna damuwa kan rautunan da suke nuna cewa China na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka musulmi 'yan kabilar Uyghur da kuma waɗanda suka kubuta daga wasu sansanonin tsare mutane da China ta kirkiro. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Talata ta ruwaito Pompeo yana cewa Amurka ta mutukar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin China na musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan kabilar Uyghur waɗanda suka fito bayyana jama'a suka bayyana irin halin da suke ciki. Sai dai hukumomin Beijing sun musanta zargin gallazawa 'yan kabilar ta Uyghur, inda suka ce a raɗin kansu mutanen suke zaune a sansanonin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda karan farko ya dan nuna shugaban kungiyar Abu Ubaida. Bidiyon wanda aka sake shi a jiya Talata ya nuna Ubaida yana wata ganawa da mayakan Al-Shabab a wani daji gabanin wani hari da kungiyar ta kai a ranar 30 ga watan Satumba a wani filin tashin jirage da dakarun Amurka ke amfani da shi, harin da bai yi nasara ba. Bidiyon ya nuna hannaye da kafadin shugaban na Al-Shabab, amma kuma an dishe fuskarsa yayin da aka ji muryarsa yana ba mayakan kungiyar ta Al-Shabab umarnin su kaikaici ma'aikatan dakarun Amurka a harin da suke shirin kaiwa. Bidiyon har ila yau ya nuna fuskoki da sunayen mayakan waɗanda aka kai harin tare da su, amma jami'an Somalia na Amurka sun ce an kashe dukkan mayakan kafin ma su kai ga ratsa filin tashin jiragen. Wata tawagar masana kimiyya sama da 11,000 sun yi gargaɗin cewa duniya na fuskantar matsalar sauyin yanayi da ke buƙatar a ɗauki matakan gaggawa. wani rahoto da aka wallafa a mujallar kimiyya halittu ta Bioscience ya yi gargadin cewa mutane za su iya shiga yanayi na matukar wuya muddin ba a dauki matakan da suka wato da za su sauya akalar yadda bil'adama ke gudanar da wasu ayyukansa ba waɗanda ke mummunan tasiri ga yanayi. Binciken da masanan suka yi wanda aka yi mai takin World Scientist Warning of Climate Emergency ya samu jagorancin masana irin su Bill Ripple da Christopher Wolf na Jami'ar Jihar Oregon da ke nan Amurka da kuma ƙwararru a fannin sauyin yanayi irin su William Mamo da kuma wasu masana kimiyya daga jami'o'in Afirka ta Kudu da Austria. Waɗanda shi ne karin farko da aka samu gamayyar masana kimiyya da suka haɗa kai suka fitar da matsaya ta gargaɗi kan matsalar sauyin yanayi a duniya.
A gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da harshen Hausa ke ci gaba da bunƙasa a duniya, inda wasu ƙasashe da dama suka buɗe gidajen talabijin da rediyo inda ake gabatar da shirye-shirye da harshen, ƙungiyar Izala da ke Najeriya ta buɗe wani gidan talabijin mai suna Ali Irshad a garin Jos na jihar Filato wanda zai rinka yaɗa shirye-shirye kan tauraron Star Times. Ga rahoton da wakilin Misali Shehu Ashaka ya aiko mana.
Daidai lokacin da ake samun karuwar tashoshi masu amfani da harshen Hausa kan tauraron ɗan adam, ƙungiyoyin addini da na kawo haɗin kai na zuba jari a tashoshin don yaɗa tarbiyya da kare kyawawan al'adu.
Bauti program da kamarori da muke bukata a saya da jinin studio da za a yi.
Baya daga tashar Hausa 24 da ke Saudiya, Africa 3 a Sudan, Sunna TV da Manara a Nijar, ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bidiya Wake Amatul Sunna Michelle Kwata a Jos ta kaddamar da sabuwar tasha mai suna Al Irshad da za a dinga yada shirye-shirye akan tauraron Star Time.
I hope their content just focus on the education and the lifestyle.
Ina fata tashar za ta dinga yada labaran raye ilimi da zamantakewar al'umma kan lamuran yau da kullum, inji shugaban kamfanin Star Times Mr. Totua. Sheikh Saniya Hayajingire shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala, yace tashar za ta maida hankali kan yada shirye-shiryen salama.
Wannan tasha ta talabijin mai suna Irshad, babban tasirin ta shine ilmantar da al'ummar duniya gabaki ɗaya musamman na ƙasar Najeriya da makwabta a nan Afirka, wato karantarwa ta addinin musulunci tsantsa wacce take nuna wa ɗan adam muhimmancin karatu da zaman lafiya da nema ta hanyar halaliya, kuma jan hankalin matasa da iyaye a sa yaya a makaranta a koya musu tarbiyya ta gari da kawar da ana musaye da aka shiga cikin masa na lalacewar ɗabi'u da al'adu, kuma ta ja hankalin gidajen talabijin da rediyo na duniya a yaɗawa ɗan adam jina al'amura ba rusawa ba. Wato akwai damuwa kuna da kabo da talabijin ko rediyo a ce an yi yaƙi, an kashe mutum da an yi kaza, to a dinga kuma faɗan cewa an zauna lafiya a guri kaza. An gina alherai iri kaza a guri kaza, an samu tsuntuwar mutane a guri kaza, saboda haka Irshad za ta tsaya da wannan aiki kawar da miyagun halaye ta hanyar karantarwa da zaman lafiya da jawo mutane a yi musu bayani. Muna fatan Allah ya zauna da mu lafiya, ciyar da mu gaba ilimi mai yalwa da amfani da gina ɗan adam ta hanyar lafiya da zaman lafiya da layar da ɗabi'u da al'adu.
Baya ga 'yan majalisar dokokin Najeriya da suka halarci taron kaddamarwar a Abuja, Sarkin Juwa Alhaji Idris Musa ya zama uban taro.
Kafa wannan talabijin saboda za ta wayar da kan jama'a akan musulunci.
Muna murna da kafa wannan talabijin saboda za ta wayar da kan jama'a kan musulunci. Alhaji Idris Musa ya buƙaci tsayawa kan manufofin kafa tashar don samun nasarar saƙon wa'azi da zaman lafiya a tsakanin al'ummar Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Sale Shehu Ashaka da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Jara'a balla be kallo zamu je wai zamun wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba oban wani ba namu ba uwan wani ba tamu ba kidan zami na tane
Madalla. Yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun matsalolin da wasu matasa na shirin gwamnatin tarayya na Empower ke fuskanta. Waɗanda suka hada da yiwa mutane murabus daga shirin kafin su cika wa'adinsu da kuma kwashe watanni ba tare da an biya su haƙƙinsu na aikin da suka ƙarƙashin shirin ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gunal. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a fannin ayyuka na musamman, Hajiya Maryam Uwais, wadda shirin Empower ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke ƙarƙashin ofishinta. Idan masu sauraro na biye da wannan shiri, Hajiya Maryam ta nuna mamakinta game da matsalolin da wasu matasa ke fuskanta ƙarƙashin shirin na Empower, wanda hakan ke nuna cewa duk warafe-warafen da ake yi ko ake aikawa ofishin Empower ba sa ƙara sawa gare ta domin ta ɗau mataki. Ga ci gaban tattaunawar a daidai lokacin da suke magana akan matashin nan daga jihar Yobe, Muhammad Malami, wanda cikin watanni 16 ya yi yana aiki sau ɗaya tal aka biya shi.
Maryam Uwais, abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka ɗauke shi na farkon nan ne a 2016, sai da ya share watanni 15, a na 16 ne ya samu biyan sau ɗaya kawai, nan ma ta bankin Union ne yana jin. Da bankin nasa kenan da aka ce ba BBN ya koma Fast Bank ya saki, inda aka ce ba a son nan da aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak.
Babu yanda za a yi mu ce ba za mu biya shi a wani banki ba. Ina ne mu kowane banki, in dai kana da banki kana da BBN, ai ba wata matsala, za mu biya ku in dai ya yi mace. To in cikin wata 15 ba a biya shi ba, ma'ana bai ba mu abin nan BTS ne ba mu nan kudin da ya kamata ba. Da zai haɗa sunan shi da BBN ɗin shi da account number, shi ne kawai dalili. Dan mu babu dalilin da ya sa ba za mu biya shi ba. Ka gane nufi na?
Eh, na gane, Hajiya Maryam.
Eh, to da haka laifi ba wurinmu ba ne. In an biya shi to ɗaya bayan wata, to kila a lokacin ya haɗa BBN da account number duka gaba ɗaya. Shi ya sa. To ya ce sau ɗaya aka biya shi kuma aka daina biyan shi?
Eh, sau ɗaya aka biya shi, shikenan sai biyan ya tsaya. Kuma da ya kamata a cikin wannan tsawon watanni ya ce ya yi ta rubuta korafi, ya yi ta rubutawa ana ta bashi haƙuri. Ya ba abin da bai yi ba, ya ce shi hatta ma jami'insu na Yobe ya kasa ganinsa saboda kamar mutum ne wanda yake da wuyar sha'ani, shi focal person ɗin. To har ya gaji ya ce bari bai san ma iya adadin sakonnin da ya turo wa Empower.
Kuma ya aiko min ne ma?
Hajiya Maryam, ban san, ya ce dai kawai helkwatar Empower yake turawa, ban san ko bana jin abun zai kai har ga sakon.
Bari in baka email address ina, ya rubuto min email address ina za mu bincike.
Shi kenan, Hajiya Maryam, za ki iya ba mu ɗaya din nan. Za ki iya faɗa mana sai mu samu mu sassanar da su mu yaɗa wannan al'amari.
To MARYAMU Maryamu @ LEAM PAFRICA, Africa, leapafrica.org. Mariamu at leapafrica.org. Ya aiko ni zan tura musu zubi ba, amma ya san cewa bincika za a yi ba wai nan da nan za a biya ba, sai an yi bincike an tabbatar yayi duk abubuwan nan da yake fada. Dan aiki ɗan fa ba kyautan kuɗi ba ne, kuɗi ne biyan aiki da kai ne shi ne kawai.
Yawa, Hajiya Maryam Uwais da sauran watakila waɗanda za su saurari wannan shirin, idan suna da irin wannan korafi sa iya aiko sako ta wannan.
Aiko email ne kuma zan tura musu a MPA insha Allah.
Shikenan. Hajiya Maryam Uwais, dama abinda muke so mu gano yanayin wannan aikin da ko masu korafi ga abinda suka faɗa, mu kuma daga wannan shiri na ciki da gaskiya mu isar wajen ki saboda ki samu ki ɗau matakin da ya dace a kai.
Insha Allah, ai akwai lambobi ma na waya da ake yi ba. Akwai lambar waya da zai iya yi a wa'anda takanas muka yi fa call center na inda ake karɓan waya, duk wanda ke da matsala ya faɗa, bari in baka lambar waya.
To.
Takanas ana musu waya kuma akwai mutanen da za su ɗauki waya su warware matsala. Akwai Glo 0905 55 55 960 har zuwa 965. Akwai MTN 0906 0000 445 454. 0999 8 40 403. Sannan akwai 0818 888 7934 36. To wa'annan mutane ne suna zaune a ofis, kawai aikin su kawai su ɗauki waya, duk wanda yana da matsala ya ƙoƙari su warware mishi.
Yawwa, to ai Hajiya Maryam Uwais, amfanin ɗaukar irin waɗannan matakai mutane su faɗi ƙorafe-ƙorafensu kuma a ji a ɗau matakin share musu hawaye. Wannan abun yabo ne kwarai, in dai har za a taimaki waɗannan mutane. Rawa da shi shirin gaba ɗaya kamar yadda na fahimta yana son ya taimaka wa matasa ne su fara samun ɗan kuɗin shiga kafin ko su samu cikakken aiki da za su riƙa yi har su ritaya daga aikin.
Ha'a, shekara biyu ne fa, ba wai fitina
ba, maganar da nake ya Hajiya Maryam, watakila in wani bayan shekara biyu ya samu aiki na dindindin a gwamnati, zai ci gaba da aikinsa har ya ritaya kuma kafin.
Haka ne, kuma ba wai aikin gwamnati ba, a daina ganin kamar gwamnati za ta iya ba kowa aiki. So ake matasa su tashi a tsaye su nema na kansu, shi ne ma ya fi zama irin su amfani. An san ne ka kafa naka, ai ka ga ba wanda zai iya wasa da kai. Kai naka da yawa fa kana ganin mutane suna so ma nasu sana'ar kuma suna taimakawa ma 'yan uwansu da yawansu, ka ga suna cewa an ta kira ma an zo aure ko an yi haihuwa ko me, duk 'yan power din. Dan sun kafa kuma sun samu suna, kuma ba sai gwamnati ba, wallahi ba sai gwamnati ba, da yawansu sun fi ma kafa nasu sana'ar.
Wato, wani wanda kuna so dai matasa su daina tunanin za su gama makaranta, gwamnati duk ta ɗauke su aiki, su ma san dabarun da za su yi su sama wa kansu aiki ne.
Wallahi, ai gwamnati ba ta iyawa yanzu ba kamar da ba. Mutane sun yawa, gwamnati ba ta iyawa, amma gwamnati inda za ta iya taimakawa mutane su yi ƙoƙari su. Gwamnati za ta iya ƙoƙarin ta bayar da yanda za a yi, kamar kowace jiha a nemi yanda za a yi a fasa lantarki, yanda mutane za su iya na sana'ar. Ko kuma a ba mutane gona, ko a yi musu ɗan a ba su ɗan kamar bashi da za su iya ɗauka wanda bayi da
wato wuyar biya.
Bayi da wuyar biya haka. Ina iya taimakawa a haka.
Yawwa. To Hajiya Maryam, ƙarshe gaba ɗaya wuri ne wannan tambayar mana, cikin waɗannan shirye-shirye na tallafi da ake yi kamar hadda wanda muka taɓa zantawa ma na ba da ƙananan lamuni na 10,000 mutum ya ƙara ƙoƙari a ƙara masa, da sauransu, duk wayannan shirye-shiryen suna nan ana ci gaba da yin su.
Insha Allah, an dai samu yanzu dai an dan tsaya idan an ce za mu koma karkashin wata sabuwar ministry haka da aka yi. To ana kokarin a ga yanda za a tsara aikin tunda an fitar da ni daga ofishin presidency. Da muna aiki karkashin office na vice president, to yanzu an kai mu sabon ministry. To wannan muna kokarin mu ga yanda za a ci gaba da wannan aiki ba tare da an samu wani ko a tsayar da aikin ba. To ana ta aiki akan wannan mu ga yanda zai.
Hajiya Maryam Wes, mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da kika dauka kika yi mana bayani.
Ma na gode. Gode da kuka tambaya tambayi ba. Na gode.
Ga waɗanda suke fuskantar matsala a shirin Empower, kun dai ji daga bakin Hajiya Maryam, za ku iya rubuta mata korafin ku kai tsaye inda ta yi alƙawarin za ta binciki dukkan korafin da aka sanar da ita. Saboda haka, zama mai ta muku adireshin imel ɗinta da ta bayar ga waɗanda ba su samu damar rubutawa ba. Adireshin shi ne maryamu@leapafrica.net, wato maryamu@leapafrica.net. Haka kuma za ku iya kira lambobin wayar na Empower da aka samar, wanda za ku iya samun su a shafin yanar gizo na empower.gov.ng, wato empower.gov.ng. Yanzu amadadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa Muhammad Ibrahim Kwari da Haruna Dauda da kuma Nasiru Adamu Alhikaya. Ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumal da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru.
Shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da a farkon shafinta ta tsegunta mana cewar an samu gicewar kasa a jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru, an da gidaje sama da guda 20 ne dai yanzu haka suka rushe akan al'umma. Hakan ya janyo rasa rayukan sama da mutane 35 a can birnin Bafusam. Sai kuma jaridar Lusuwar ta kasar Kamaru, an da ita kuma cewa ta yi jagoran yan adawan kasar Kamaru Musa Maurice Kanto, ya ce zai ci gaba da gudanar da gwagwarmayarsa ta siyasa har sai ya cima nasara wajen kawar da Mustabiya daga kan kujerarsa. Jaridar Economy kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru shagube ta yi kan tattalin arzikin kasar ta Kamaru, musamman ma a bangaren masu noman ayaba da kakao ko gawa, anda yanzu haka manoman a yankin yan awaren kasar Kamaru suka shiga cikin halin durkushewar tattalin arziki. Jaridar Emitasiyon ta kasar Kamaru ita kuma ta ce shugaban kasar Mustabiya hanjin cikinsa ya fara kaduwa, domin yanda yake hango cewar manyan kasashen duniya sun fara juya masa baya, musamman ma kasar Amurka, anda ta yi kokarin neman cire shi daga kasashen nahiyar Afirka waɗanda za su amfana da kasuwancin nan na AGOA. Sai jaridar West Cameroon, anda ita ma ta ce shugaban kasar Kamaru ya tallafa wa iyalan da rugujewan kasa, ya ritsa da yan uwansu da miliyan 200 na sefar kudin Jamhuriyar Kamaru domin su gudanar da jana'iza na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya din a birnin Bafusam. Jaridar The Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma a harsashe ta yi kan tunawa da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Ahmadu Ayijo, wanda shine ya zamto farkon shugaban kasar kuma wanda yayi gwagwarmaya wajen kwato yancin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Yanzu haka dai ya kwashe shekaru dubu 37 yayin da yayi murabus daga kan kujeransa ya mikawa shugaba biya amma har yanzu gawar sa tana kwance ne a can kasar Senegal musamman ma a birnin Dakar sai kuma jaridar Du Centre ta kasar Kamaru ita kuma tace har yanzu al'umman da suke bangaren yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru suna ta dauki badadi da jami'an kasar ta Kamaru musamman ma wajen ganin cewa sun yanta haramtacciyar kasar su Ambazonia zamu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Africa Media anda ta gurmata mana cewar shugaban kasar Amurka Donald Trump yana neman yin wajarat da kasar Kamaru daga cikin jerin kasashen nahiyar Afirka da suke cin moriyar harkar kasuwancin nan na AGOA domin rashin mutunta haƙƙin bil'adama da kasar ta Kamaru take yi a jihar Arewa mai nisa da kuma jihohin masu amfani da Ingilishin sarauniyar Ingila Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
madalla gaida Muhammad Awal Garba har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 26 wato karfe 8 da minti 26 na safe a Nigeria yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi ra'ayina ne zan yi kira ne ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohin mu na Najeriya a gaskiya muna so su kula da harkan ilimi musamman ilimi na makarantar primary school yana da kyau a bunƙasa makarantar a ƙara azuzuwa a kuma inganta malamai Lallai yara dalibai yanzu a Najeriya sun yawa kwarai da gaske wanda idan ka je makaranta ka duba zaka ga yaran sun fi karfin makarantun saboda Allah gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su yi iya kokari su kare bunƙasa makarantun primary school
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Dallani Jeje Kadara Jami'a Najeriya ina kira ga shugabanninmu da suka rufe boda ya kamata inda suna kaunan talakawan su bude wannan boda saboda an shiga wani hali talakawa sun shiga halin kunci damuwa ta dauki yunwa wurin jama'a ta dauki aikin mutane ya kamata inda jama'a ne sanadin su ne suka je wannan wurin da ya kamata su bude wannan boda saboda a samu cigaba assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Usman Dogo Madaka Rafi local government jihar Niger Nigeria musamman ina kira da gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya akan abubuwan da yake faruwa yankin Madaka da ya shafi wajajen shana da magani da berin kogo da zangoro da alawa da kokoki akan sace-sace mutane da kwashe mutane da kwashe ma mutanen shanu ana wuce an fashi suna wucewa da shi ya kamata muna neman alfurma a kuma masojoji a cikin garin Madaka wanda za a ajiye su ko da zamu ta hanji sauki
kafin mi sallama ga Mahmud labarai amma wannan karan a takeice
Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karon farko ya dan nuna shugaban ƙungiyar Abu Ubaida. Bidiyon wanda aka sake shi a jiya Talata ya nuna Ubaida yana wata ganawa da mayakan Al-Shabab a wani daji gabanin wani hari da ƙungiyar ta kai a ranar 30 ga watan Satumba a wani filin tashin jirage da dakarun Amurka ke amfani da shi. Harin da bai yi nasara ba. Bidiyon ya nuna hannaye da kafaɗin shugaban na Al-Shabab amma kuma an dishe fuskar sa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Toro yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya